sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 4:30 agogon gundumar Colombia a wannan rana ta yau Asabar 25 ga watan Satumbar 2021. Mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfil Hashim Gunal da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji hasashen masana a game da dimbin basussuka da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ɗaukowa ƙasar da kuma fahimtar wasu ɗan ƙasar a game da ciwo waɗannan basussukan. Ita kuwa ƙungiyar ƙwadugo a Najeriya na jan hankalin gwamnatin tarayya a game da ƙarin kuɗin wutar lantarki. Bayan nan sai mu kawo muku shirinmu na amsoshin tambayoyinku, wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Bayan nan sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takeice. Amma dukka mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. A taron shekara-shekara na babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, Prime Minister India Narendra Modi ya ce yana da matukar muhimmanci kada ya amfani da Afghanistan wajen yada ta'addanci a duniya. Don haka, ya yi kira ga shugabannin duniya da su taimakawa marasa rinjaye a ƙasar, ciki har da mata da ƙananan yara. Ƙungiyar Taliban ta kwace iko da Afghanistan a watan Agusta bayan shawarar da Amurka ta yanke na janye dakarunta da ƙasar, bayan yakin shekaru 20 da Amurka da ƙawayenta suka fara bayan har-haren ta'addanci na Al-Qaeda a ranar 21 ga watan Satumba shekarar 2001. Modi ya ce yana da muhimmanci a tabbatar da cewa ba a yi amfani da ƙasar Afghanistan wajen yada ta'addanci da ci gaba da kai har-haren ta'addanci ba. Kiran na Modi na kare mata a Afghanistan ya zo ne a cikin alamun 'yan Taliban suna tauye haƙƙin mata tun lokacin da suka kwace babban birnin Kabul. Duk da bayanan baya-bayan nan suna shirya sassauta takunkumin da aka sanya wa mata da 'yan mata. Koriya ta Arewa a shirye take ta sake wani taron koli tsakanin koriyoyin biyu idan har ana iya tabbatar da mutunta juna tsakanin abokan hamayyar, inji kamfanin dillancin labarai na KCNA a yau Asabar, inda ta ambaci Kim Jong-un, yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Wannan sharhi na zuwa ne kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta buƙaci Amurka da Koriya ta Kudu su yi watsi da abin da ta kira manufofinsu na abokan gaba da kuma yin fuska biyu gare ta, kafin a fara tattaunawa ta zahiri kan kawo ƙarshen yakin Koriya na 1950 zuwa 1953. Yakin Koriya na 1950 zuwa 1953 ya kare ne ba tare da wata takamaimiyar jijiyoyin zaman lafiya ba, ya bar sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka ke jagoranta a zahiri har yanzu suna yaƙi da Koriya ta Arewa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai da mota ya kashe akalla mutane 7 a babban birnin ƙasar Somalia a yau Asabar akan titin da ke kusa da gidan shugaban ƙasar, in ji wani jami'i. Muwawai Mude, kwamishinan gundumar Hamarjajab na Mogadishu, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wani harin ƙunar bakin wake da aka kai da mota da ya tashi a mahaɗar Silgab ya kashe mutane 7 tare da jikkata wasu 8. Ba a tabbatar da kowane ne ke alhakin kai harin ba, amma ƙungiyar Al-Shabab wacce ke son kifar da gwamnatin tare da sanya dokokin da suke ganin na shari'ar musulunci ne tana yawan kai irin wannan har-haren bom ɗin. Wani ganau na kamfanin dillancin labarai na Reuters a wurin da fashewar ta faru ya bayar da rahoton ganin motoci 7 da kekunan ɗaukar mutane 3 da fashewar ta lalata, kuma a mahaɗar da harin ya faru ta cika da jini.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Colombia. Yanzu kuma shiga duniyar rahotanni. Tun bayan gabatar da jawabin shi a gaban babban taron kolin Majalisar Dinkin Duniya, shugaba Muhammadu Buhari ya roki kasashe masu karfin tattalin arziki da su kawo sassauci ga kasashe masu tasowa musamman akan dimbin basussuka da suke basu. Amma ƴan Najeriya da dama na shakku ga waɗannan kuɗaɗe da ake cewa ana karɓowa domin aikin ci gaban ƙasa, wanda suke koken cewar ba sa ganin inda waɗannan kuɗaɗe ke shigewa. Wakilinmu a birnin Eko, Babangida Jibrin, ya je muna ta bakin al'umman Najeriya.
A jawabinsa ga taron Majalisar Dinkin Duniya da ke gudana a birnin New York ta Amurka, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙara nanata kiransa da ƙasashen da suka ci gaba da su yafe fasukan da suke bin ƙasashe masu tasowa, wanda kuma yanzu haka ke fuskantar matsaloli daban-daban da ke da nasaba da cutar coronavirus, al'amarin da kuma ya shafi tattalin arzikin irin waɗannan ƙasashe. To, koya masana tattalin arziki suka ga irin wannan kira na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, duk da cewa Najeriya har yanzu ci gaba da daukan basussuka daga kasashe da kuma irin wayannan kungiyoyi na kasa da kasa? Tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, wani masanin tattalin arziki da saka jari.
To, wannan kira ya zo ne a daidai lokacin da aka samu matsaloli a duniya, wanda tattalin arzikin duniya ya motsu, watan dalilin wannan cutan nan da ta taso wanda ake kira corona. To, ita kaga wannan cuta ta zo ta dakatar da kuma harkokin tattalin arziki na duniya, sai da yazo ya tsaya chak. To, mafi akasari kasashe da suka dogara da ma'adinai kawai, musamman kamar irin kasashe irin su Najeriya da suka dogara da man fetur, to kaga sun samu tangarda saboda an kai lokacin da babu mai sayan man fetur din. To, wannan yasa su wayannan manyan kasashe suka ce za su sauƙaƙa ma wayannan kasashe da suka ci bashi kan biyan kuɗin ruwa ko kuma biyan basussukan, mu waye Allah ko su dakatar da shi na kan wani lokaci, ko kuma su duba yafe wani bangare na ko kuɗin ruwan ko kuma bashin.
Ko menene ra'ayin sauran talakawan Najeriya game da wannan kiraye-kiraye da soke bashi na shugaban kasa? Ga dai abin da wasu su ke cewa.
Ni ra'ayina a game da cewa maganar da shugaban kasa ya fadi a jiya cewa ina neman a yafe ma Najeriya bashin ta, gaskiya mun ji dadi kwarai, amma matsalolin da za ta biyo baya ita ce ita cin bashin ba alkhairi a cikin ta da zaki take kawowa illa ta tina ga yan baya masu zuwa. Ba so muke yi ba ya kasance cewa a dinga cewa bashi ana neman a yafe ba, a kikkiro ayyan da ba za a samu a ci bashi daga waje ba sam-sam, shine abin da ya kamata.
Mu yanda muke kallo game da wannan bayani da shi shugaban kasa yayi a kasashe na duniya gabaki daya kan maganan a yafe ma Najeriya bashin da ake binta, mu muna kallon wani magana ne wanda yake ya zama dama kaman ana cin bashin ne domin daga baya a nemi yafiya a kasashen duniya, wanda kuma muna kallon ya zama kaman damfara kenan a Hausance. Idan dai har zaka ci bashin mutum kuma ka koma ka ce kuma kana neman ya yafe maka, kuma alhali kuma kana kan sake neman bashin domin wai ka gudanar da waɗansu harkoki wanda ya shafi na ƙasa.
Maganar da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari yi a Majalisar Ɗinkin Duniya, wannan magana ce mai kyau, saboda irin raunin da ainihin kasashen suke da su, ya kamata a yafe musu basussukan su. Kuma shi fa wannan bashi dama kaman a ɗauki dusar baƙi ne a ba awakin baƙi, kuma interest ma wato kuɗin ruwan da ake biya wannan bashin ya ma biya bashin tintini.
Babangida Frank, murai Amurka daga Najeriya.
Ita kuwa uwar ƙungiyar Kwadugo a Najeriya tana kira da babban murya da cewar mahukunta a kasar da su ɗau matakai da suka kamata a game da matsin rayuwa da 'yan kasar ke ciki. Ƙungiyar ta ce labarai da take samu da ke nuni da cewar ana shirin ƙara kuɗin wutan lantarki, wanda 'yan jari hujja ke nema a yi, hakan zai iya haifar da nakasu ga tattalin arzikin kasar. Ƙungiyar ta ƙara da cewar idan kuwa ba ɗau matakai da suka dace ba, za ta yi amfani da ƙarfinta wajen tilastawa gwamnati. Daga birnin tarayya Abuja ga wakiliyarmu Halima Abdulrauf ɗauke da ƙarin bayani.
Ƙungiyar ƙwararrun Najeriya wato NLCD ta yi wa gwamnatin kasar gargaɗi akan kar ta yi ƙari a farashin wutar lantarki biyu bayan labarin da ake dangantawa da mataimakin shugaban na musamman kan tsare-tsaren ayyuka wato Malam Zakari da ya ce akwai yiwuwar za a yi ƙari kan kuɗin wutar da sama da kaso 100 a yayin wani taron masu ruwa da tsakiyar hukumar NERC ne ƙayyade farashin wutar lantarki a kasar lamarin da Zakari ya musanta. Kwamaran Ayuba Waba shine shugaban ƙungiyar ƙwararrun Najeriya.
Na akwai sabanin ra'ayi bisa ga abin da wayansu ɗan jaridu suka wallafa wanda suka ce mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkan wutar lantarki Zakari ya ba da wannan sanarwa wanda mun yi magana da shi ya musanta kuma ya Allah wadai da irin wannan amma ƴan hannu da jari ne wanda lallai su ne dama suka hana ruwa gudu a harkan wutar lantarki a Najeriya su suka ba da wannan sanarwa kuma sai suka sa sunan shi akai. To mun ba da kashedi mai ƙarfi sosai domin sanin kowa ne ƙari da aka yi da shekara ɗaya da ya wuce mun zauna da gwamnati kai abu na ɗaya ma da muke bukata shine dama lokacin da aka sai da hannun jari a wutar lantarki ya bada dama cewa bayan shekara biyar a zauna a ga cewa an yi gaba ne ko shin an yi baya lokacin ya kai an wuce da shekara biyu a cikin kasida da muka rubuta ma gwamnati muna bukata cewa lalle a zauna a yi bincike a yi tankaɗe da raya a ga cewa menene ya kamata a yi ma a harkan wuta domin duk ƙaryar da aka yi mana akan cewa in aka sai da hannun jari wuta za ta wadata za a biya ma mafi karancin bill yanzu dai abu ya ci tara saboda haka muka tsaya kan daka cewa wannan rajejeniya da muke da gwamnati lalle muna kan shi saboda haka duk wani kira da wayannan ƴan hannun jari suke yi akan za su ƙara gaskiya ba mu yadda ba kuma na tabbata ƴan Najeriya ba wanda zai yadda haka.
Shitacciyar ƴar kasuwa Laila Al-Othman ta yi tsokaci kan batun.
Ni tun ba yau ba na yi magana akan wannan abin dabo da electricity babu wutan to start with ga kuma charges na fitan hankali na ji office nasu na yi magana in baka da customer a yi endo ka rufe gurin saboda bayan da za ka ci gaba da haka ga kuɗin main generator ga kuɗin wuta ga charges ma da baka san ta kansu ba dan Allah kar kowa ya ƙara mana wuta ƙara kuɗin zai shiga hurumin masu businesses da yawa especially masu karamin karfi wanda suke tasowa yanzu.
Masanin sha'anin tattalin arziki Kasim Garba Kurfi ya ce
ko dai a yi ƙari da yanzu ko kuma a ƙi shi mutane za su jijiki domin yanzu ba a samun wuta yadda ake so wanda kuma yake son wuta bai da wuta mai zai saya diesel a yau din nan naje gidan mai da muna sayan lita 290 yanzu sun mai da shi 295 to idan kika sai diesel kika tada generator ke kawo miki wuta nawa zaki kashi wato wani abu ne wanda mutane za su gane cewa gaskiya al'amari shine a yanzu halin da gwamnati take ciki ba zai yiwu ba ta ci gaba da subsidizing wato taimaka ma mutane akan abubuwan da ita ma bata da kuɗin nan inda ta kyale wutan nan sun samu matsayinsu a kasuwa da yanzu kowa ya wadata da wuta.
Shi ma Malam Garba Shehu dake zaman mai taimakawa shugaba Buhari na musamman kan sha'anin yada labarai ya ce
inda an ce wanda aka kiya fada shi gaba da kuma gana ta wuce
batun yi wa jawaban masu ruwa da tsaki a gwamnati fassara ne daban abu ne dake ci gaba da zama ruwan dare tsakanin al'umma musamman a kafafen yanar gizo idan ana iya tunawa a baya ma an gabatar da kudirin hukunta duk wanda ya yada labaran kanzan kurege ko na batanci da ka iya kawo yamutsi cikin kasa lamarin da tuni ya ja suka daga ƴan kasa musamman matasa. Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
To ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki daya shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno da na Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar Gubarau da ke Katsina. To bari mu fara da ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno. Idan mai tambayar na saurare ga wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda da amsar tambayar ka da ya samo daga profesan tarihi na jami'ar Maiduguri Ibrahim Maina Waziri wanda ya ce
wato ita daular Borno ta kasu wajen kashi uku na ɗaya dai a cikin karni na ɗaya zuwa karni na tara an samo muhimmin bayani wanda suke nuna cewa akwai tashin Safawa dynasty. Su Safawa dynasty su suka tashi suka kafa dola wanda aka sani kuma ginshikin wannan dola daga Kanam ne. To amma su sun karbi mulki a hannun wasu kuma wanda suka same su akan mulki. To wanda suka same su akan mulki din ne mun san wasu ɗan ɗan kananan bayani game da su ba. Saboda haka mu a yanzu zamu ce Kanam Bono da muka sani ta fara a Kanam a ƙarƙashin Safawa dynasty a ƙarni na 9. To daga ƙarni na 9 zuwa ƙarni na 13 zuwa 14 sai suka samu bala'in guba mulki wanda suka dinga fadace fadaye tsakanin su masu mulkin. Aka ce a cikin girgam nasu da tagaddan tarihin su dole sai da su malamai suka ce musu to abin da ya kamata su bar can Kanam din. To daman suna da halaka da nan Borno. In ka ji Kanam to ana nufin ƙasa wanda take gaba na Lekcha ita na gabar shine Kanam.
Da wani yare ke da wannan
harshen mutanen Kanam din ne a yaren su ne Kanam din kamar wato kasan Chali wanda yake gabar. Sa'an nan Borno ita kuma ita ce wanda take bangaren mu kenan inda muke ne yanzu na Borno to waje biyu kenan aka raba. To wannan biyun kuma haka daular ita Safawan ta rabu da matsayi a Kanam din shine suka bar Kanam sai suka tafi Borno. To a nan Borno shine suka kafa wani daula shine daular su na biyu inda aka kafa birnin Gazargamu aka bunƙasa suka sake kwato Kanam din suka bunƙasa suka zama na daula wanda ta fi girma a wannan yanayin namu. Daga ƙarni na 9 suna nan har ƙarni na 19.
Tambayarsa na biyu ya yi magana kamar yaushe aka fara daular Borno kamar da ji ka amsa wannan tambayar ko za ka yi ƙarin bayani game da tsakanin shekara?
Wato yadda na faɗa ba mu san tabbas yaushe ta fara ba don wayannan Safawa su karɓa mulki suka yi wayancan banmu da tarihi abin da ya sa na Safawa muka sani muna ce ƙarni na 9 don a lokacin kuma musulunci gonan. To sai daular ya tafi da mulkin musulunci to wannan daular shi ne bunƙasa a ƙarni na 9. To har ƙarni na 19 ɗinnan da suke mulki a can Kanam da Borno shi ne yanzu ake ce Kanam Borno. To Kanam Borno nan da ake ce har wa yau daular Borno ai ita daga wancan ta taso da yake shi alkanin ma da yazo ya dauki mulki daga wajen mutanen abunan Safawa din shi ma yanzu ai Borno ne. Su ne suka ci gaba da mulkin har sai Borno ne yanzu. Saboda haka zamu ce daular har wa yau tana ci amma ba irin wancan ba da yake mulkin mallaka ya canji abubuwa ya rage mulkin sarakuna ya kassara kasashen mu mun zama na yanzu mulki ya zama na zamani ne yadda su a Turawa suka saka mana kuma ake yanzu.
Tabbasa na uku ya ce ko akwai wasu kasashe ko kuma wasu daula da ita wannan daular Borno ta yaki?
Ai duk wani daula da kaga ta tashi a duniya ta ci wasu daulori ko ta yaki wasu daulori. Kamar ita Kanam Borno lokacin da ta tashi ai bunƙasanta ta kama daululi da yawa da wanda muka sani da wanda bamu sani ba. Kamar misali lokacin da ta tashi ita yadda ta kama din ba wai daululi bunƙasa ba, a'a akwai al'umma daban-daban da suka yi. Kuma a tarihi an nuna cewa da suka zo nan Borno din sai da suka yaki sau din nan su ma ba a tabbatar su ba amma ana zaton waɗanda suke maganan harshe na ake kira a zamani na Chadi su ne mutanen sau din. Zaka hada su Margi, zaka hada su Bolawa, zaka hada su Waida su ne anan su ne sau din aka ce don Chadic language ake ce musu. So ana fahimtar su da irin yanayin kalman maganan su. So masu ilimin harsuna suka gansu suka ce wannan mutane ne wanda yaren su yana nan a cikin wajen Chad shine ake ce musu Chadic. To kamar su Bade, kamar su Ngizim, kamar su Kare-Kare, kamar su Bolawa, kamar su Burababuru, su a duk wayannan har Angas ana ce musu Chadic ne. To ana ce da zuwan Kanuri din suka mamaye wajen suka saka to suka tafi suka kafa daular ita Kanam Borno. A daular Kanam Borno sun ci su Mandara, sun ci Bagirmi, sun ci Wadai, sa'annan har Hausa ma kasan Hausa suna nan. Don akwai wani tarihi da Dan Marina yayi na Katsina wanda yana ce ai su Safawa su suka kwato kasan Hausa daga Munci. Akwai wani babban malami da ana kiransa Dan Marina Katsina to shi yayi rubutu akan wannan. Kuma in ka duba yanzu kasan Hausa in ba zuwan jihadi ba ai duk suna karkashin daular Borno ne. Borno take ba su kariya, Borno take kasuwanci da su na Trans-Saharan sare. So zuwan daula ne na Shehu Dan Usman Dan Fodio shine ya canje yanayi ta yadda daulolin su ma suka zo suka sadi suka zama wani abu daban.
Kwarisi ya sake tambaya kamar ka kuma taɓo wannan ɗan batun ko wace masarauta ne daular Borno take alaƙa da su a Najeriya da ma wata ƙasa ne haka nan a wannan duniya.
Wato daular Borno tana alaƙa da masarautoci da yawa wato daga nan har air kusa da kasar Libya don da ai kanin Borno tana nan mulkin tarihi kai can kanan kaga kasan Hausa nan kaf daga gari ba kasan da batta hulɗa da kanin Borno an tabbatar a tarihi cewa har Oyo Empire na Yarbawa kafin ta kasara ita ma don jihadi din suna sayan su dokuna da wasu kayan aiki da alaka da Borno kanan kuma kasan Borno ta kafa fadada har zuwa wajen Pombe da nan kafin a kafa ta da nan yanzu in kaje akwai daga baya akwai mai Borno kafci har zuwa wajen Obudu Hill suna yi kuma daga nan Chad din nan da kake gani duk kasashen nan na Chad din nan yawancin su suna karkashin kanan Borno Cameroon Fado boda mu har Sudan ne fa daga nan kuma ya shiga Niger nan kana ga har wajen karshen Sahara nan wajen kasar Sahara duk a karkashin kanan Borno suke don shi sai da sayarwa na Sahara wanda ake ratsa Sahara kaga nan ne daman rayuwa
wanda suke ba wannan ba tambayar sa bace amma ina iya wannan tambayar ko jihohi nawa ne za a iya cewa sun zo na karkashin kanan Borno kuma yanzu jihohi nawa ake da su a karkashin wannan daula
a kanan Borno yanzu yadda muke fada ta ratsa kasashe uku akalla yanzu kai ya bi uku wajen hudu ne ko biyar ma kaga kanan Borno banda Najeriya na Najeriya kan kai ma ka sani Borno da Yobe ai kashi wajen biyu cikin uku duk a karkashin kanan Borno suke direct sauran kashin ma wanda ba direct ba suna nan suna halaka da kanan Borno akan muna nan muna kasan ku kuma mun yadda kuma kun ba mu yanci haka ake daula ce ba karama akwai kuma al'umma da yawa cikin wannan daula
to sai kuma tambayar Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar gobarau da ke Katsina idan mai tambayar na saurare ga amsar ka da Dr. Salihu Balla na gidan tarihin Arewa House da ke Kaduna Najeriya ya taba bayarwa kamar haka
yawa hasumiyar gobarau wani da daddan bene ne ko an ce gini ne da dadde wanda yake a cikin kasar Katsina yana daya daga cikin gine-gine wadanda suke da dimbin tarihi musamman ma akan abin da ya shafi zuwan musulunci kasar Hausa a harsashe ana ganin ginin wannan hasumiya ta gobarau ya ba mu shekara 600 baya kusan masana tarihi sun nuna da cewa an fara gina ita wannan hasumiya ta gobarau wato da shekara ta 1348 zuwa shekara ta 1398 shi wannan wuri akwai kasuwa a gefen ita wannan hasumiya ta gobarau kuma asalinta an gina ta ne a lokacin zamanin sarkin Kaduna Muhammadu Kwarau wanda a lokacin ne ake ganin musulunci ya zo kasar Katsina to zuwan musulunci kasar Katsina ya sa shi wannan sarki Muhammadu Kwarau ya yi tunanin yadda zai yi gina masallacin juma'a da kuma makaranta to a wannan lokaci sai zamanto an zaɓi wannan wuri inda wannan hasumiya ta gobarau take a yau ita zamanto matsayin wato a nan ne za a yi masallacin juma'a banda harka ta addini da ya kasance an gina masallaci kuma ya samar da makaranta a kusa da wurin musamman a wannan lokacin shekara ta 1348 zuwa da 98 malamai sun nuni da cewa ana amfani da hasumiyar gobarau don neman hango abokan gaba da suke tahowa don kawo yaƙi daga nesa zuwa birnin Katsina abinda yake idan an lura za a ga akwai garuruwa masu ganuwan nan ana amfani da ita wurin samar da tsaro ga biranen kasar Hausa so haka ita ma hasumiyar gobarau idan an hauta can ƙarshe ana hango abin da yake nesa so da haka ana hango da karu masu tahowa wurin kawo hari a wannan kasa ta Katsina a wannan lokaci sannan akwai zamani da ya zo zamanin sarkin Katsina Umaru Dallaje an samu ƙarancin kulawa da wannan hasumiya ta gobarau wanda a lokacin har aka ce gininta ya dan fara rushewa amma a zamanin sarki Katsina sarki Dukko ya ƙara gina ita wannan hasumiya ta gobarau aka maida ita yadda take kamar a lokacin da take farkon gina ta a da din nan daga baya gabaɗaya dukkan birnin Katsina jama'a a nan ne suke yin haduwa suke sallar juma'a a nan wannan wuri domin an samar da masallacin ne na juma'a wannan hasumiya kuma ita ce ake hange a tabbatar da cewa wannan wuri masallaci ne da makaranta amma a ƙarni na 18 da aka gina wani masallacin juma'a da ake kira masallacin dutse a kusa da kofar Soro a karni na 18 sai zamanto mutanen da suke zuwa sallah a nan masallacin da ke da hasumiyar Gobarau sai rago sai aka karkata can a wannan masallaci ana zuwa sallar Juma'a sannan tarihi ya nuna cewa manya-manyan malamai sun zo sun hadu sun zauna a wannan wuri don saboda tattaunawa musamman akwai Sheikh Muhammad Abdulkarim Almagili wanda ya zo a karni na 16 kasar Hausa bayan ya baro Kano ya zo kasar Katsina sannan akwai malamai kamar irin su Sheikh Kadi Muhammad Atajakti sannan akwai Sheikh Muhammad Abdulkarim sannan akwai Sheikh Umar Bida Akid sannan akwai Sheikh Ahmad Bab Ali Timbukti sannan akwai Sheikh Aqib Al-Sumani sannan suna karatu da darussa iri-iri da dama.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesan Tarihi Ibrahim Maina Waziri da masanin tarihi Dr. Salisu Bala da wanda ya haɗa mana sautin Hailu da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalama Sirarba ke cewa sai makon gobe.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku takaitattun labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
An karya lagon kungiyoyi biyu na gasar Premier ta Ingila da ba taɓa dokewa ba tun soma kakar wasanni ta bana. Kungiyar Chelsea da ta lashe gasar zakarun Turai ta sha kashi karon farko a wannan kakar wasannin, yayin da babbar abokiyar adawar ta wato Manchester City da ke riƙe da kofin gasar ta Premier ta yi nasarar doke ta da ci ɗaya da nema a yau Asabar. Wasan nasu na yau ya yi zafin gaske bayan haduwarsu ta ƙarshe a wasan gasar zakarun Turai da Chelsea ɗin ta yi galaba. Kari ga wasannin gasar Premier biyu da Chelsea ɗin duk ta yi galaba a kan City ɗin a kakar wasannin da ta shige. To sai dai wannan karon City ɗin ta soma ɗaukar fansa, duk da yake dai har yanzu makinsu ɗaya wato 13 kowannensu a teburin gasar ta Premier, inda City ta hau sama da tazarar ƙwallo ɗaya tsakaninta da Chelsea. Haka ita ma Manchester United ta sha kashi karon farko a wannan kakar wasannin, yayin da Aston Villa ta doke ta da ci ɗaya da nema a wasan Premier. Ita ma tana da maki 13 kamar Chelsea da kuma Manchester City. Wannan ne kuma karon farko da Villa ɗin ta yi nasarar doke United a filin wasan na Old Trafford a cikin shekaru 12. A ƙasar Spain kuma ƙungiyar Atletico Madrid ta sha ƙasa a ƙoƙarinta na samun hayewa saman teburin gasar La Liga, bayan ita ko ta sha kashi karon farko a gasar ta bana da ci ɗaya da nema a hannun Alaves. Wannan kashin ya bada tazarar maki biyu tsakanin kungiyar ta Atletico da Real Madrid da ke saman teburin gasar, duk da yake Real ɗin ita ma yanzu haka tana nan tana buga nata wasan da Villarreal. A bangaren cefanen 'yan wasa kuma kungiyar Manchester City ta Ingila ta kaddamar da zawarcin samun dan wasan PSG ta kasar Faransa Kylian Mbappe. Rahotanni sun bayyana cewa mamallakin kungiyar ta City Sheikh Mansour ya umarci mai horar da 'yan wasan kungiyar Pep Guardiola da ma sauran jami'an kungiyar da su yi fafutukar samun dan wasan ko nawa ne ma za a kashe. Wannan na zuwa ne kuma a daidai lokacin da wasu rahotannin ke nuna cewa ita ma kungiyar Real Madrid ta kasar Spain tana neman samun dan wasan ruwa a jallo, wanda hakan na nufin kenan za a fafata wajen samun dan wasan. Tsawon shekaru biyu kenan da Real Madrid take zauracin Mbappe, a yayin da yanzu haka ta ƙara ƙaimi kasancewar dan wasan ya ƙi ya sabunta kwantaraginsa da PSG da za ta ƙare a bazara mai zuwa, duk da cewa PSG ɗin ma tana buƙatar ci gaba da rike dan wasan ta. Ita kuwa kungiyar Chelsea ta Ingila ta bayyana sha'awar cefanar da dan wasan ta na tsakiya N'Golo Kante a bazara mai zuwa. Kwantaragin Kante zai ƙare ne a bazara mai zuwa, kuma har yanzu babu wata alama ta sabunta masa. Chelsea na duba yiwuwar sayar da dan wasan domin samun kuɗaɗen sayen wasu sababbin 'yan wasa. A can baya dai manyan kungiyoyi kamar Real Madrid da PSG sun nuna sha'awar samun Kante, inda Chelsea ke fatan har yanzu suna da sha'awarsa domin sayar da shi a shekara mai zuwa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan daren naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyarku karfe 6 agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji saura bukan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace. Salam.